Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 1621 da 1625 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Far'aniya sarauniya da Dalal a jamhuriyar Niger sai ta Alpha Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkanku da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hawwa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja shirin na musamman na kunshe da rahoto kan halin da ake ciki da ya sanya majalisar dokokin Najeriya ta tattauna muhimman lamura ba bayan dawowa zama su kuma kungiyoyi masu zaman kansu jami'an tsaro da yan jarida sun yi zama a Maiduguri inda suka tattauna kalubalen tsaro a jamhuriyar Niger bana shekara 31 a jere dalibai na fitowa don nuna juyayi ga kashe yan uwansu uku a wata zanga-zanga kazalika muna da rahoto kan yadda masana suka ce rashin cika alƙawuran kamfen na wasu yan siyasa na ƙara jefa jama'a kuncin rayuwa muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin jaridun jamhuriyar Kamaru za kuma mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka kafin nan a dakaci labarin duniya daga Washington DC
Jama'a assalamu alaikum sunana Muhammad Lalo Majalisar Dattawan Amurka ta amince a ci gaba da sauraron ƙarar shirin tsige tsohon shugaban ƙasar Donald Trump bisa tuhumarsa da ake yi kan tunzura magoya bayan sa su yi bore wa 'yan majalisar dokoki yayin da a watan jiya suke shirin tabbatar da Joe Biden nasarar da ya samu a zaben watan Nuwamba 'yan majalisa 56 ne suka amince da a ci gaba da shari'ar yayin da 44 suka nuna akasin hakan a shari'ar wacce za a fara ta gadangadin a yau Laraba kaiwa ga wannan matsaya ya biyo bayan sawa'i da aka kwashe ana muhawara kan kokonin tsarin mulkin Amurka ya bada kofar a tuhumi Trump yayin da ya riga ya bar office to shugaban Amurka Joe Biden ya ce duk da cewa an fara wannan shari'a zai mai da hankali ne wajen ragewar halin da jama'a ke fuskanta sanadiyar annobar COVID-19 da manema labarai suka tambaye shi a jiya Talata shin ko yana kallon shari'ar wacce ake watsawa kai tsaye ta talabijin sai Biden ya ce a'a ba na kallo inda ya kara da cewa Amurka ta yi asarar rayukan mutum 450 kuma akwai yiwuwar adadin ya karu idan ba mu hanzarta daukan matakan da suka dace ba shugaban na Amurka ya kara da cewa sanadiyar cutar ta COVID-19 yara da dama suna kwana da yunwa yale da dama suna shiga fargabar yiwuwar rasa abincin da za su ci Biden ya ce ba zai sake yin magana akan shari'ar ta shirin tsige Trump ba wanda ya kayar a zaben da aka yi a watan Nuwambar bara. 'Yan sanda a Myanmar sun tarwatsa jama'ar da suka fita zanga-zangar adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi a nafidin babban birnin kasar inda suka yi ta harbin gargaɗi tare da amfani da harsashen roba da kuma ruwa wajen kada masu boran. Rahotanni sun ce akalla mutum biyu sun ji munanan raunuka sanadiyar harbin su da aka yi da abin da ake kirkirsa ta bindiga ce. Zanga-zangar ta jiya Talata ita ce ta yini na hudu da aka yi a jere inda masu boron suka yi birza matakan da sojoji suka saka don dakile zanga-zangar wacce ke adawa da hanbarar da zababbiyar gwamnatin farar hula da sojojin suka yi. Shugaban tawagar kwararru na kasa da kasa da ke binciken musabbabin cutar COVID-19 a China ya ce ba su ga wata hujja da ta nuna alamun an samu barkewar cutar ta coronavirus ba gabanin bullata a watan Disambar 2019 a birnin Wuhan. Peter Ben Embrek wanda kwararre ne a fannin yaki da kwayoyin cututtuka a hukumar lafiya ta duniya WHO ya faɗa a jiya Talata cewa binciken sa ya nuna cewa mai yiwuwa cutar ta COVID-19 daga jemagu aka samu ta inda ya kara da cewa ba kuma lallai bane a ce jemagun daga Wuhan suka fito tawagar dai ta zarci kasuwar da ake sayar da dabbobin ruwa wacce a nan ne aka yi amannin cutar ta fara balla baya ga haka sun zarci cibiyar binciken kwayoyin cututtuka a Wuhan da wasu dakunan bincike da kuma cibiyar da ke yaki da yaɗuwar cututtuka a Wuhan. Wasu jerin hare-hare da aka kai a Afghanistan a ranar Talata sun halaka 'yan sanda akalla 10 da jami'an gwamnati kwana guda bayan wani gargaɗi da wani janar ɗin sojin Amurka ya cewa tashin hankali ya yi yawa a ƙasar ta Afghanistan. Hudu daga cikin mutanen da aka kashe fararen hula ne da ke aiki da gwamnatin ƙasar inda wasu 'yan bindiga da ba zan ko suwaye ba su karbe su har lahira a Kabul. Har ila yau a wani hari na daban an kashe wani direban ma'aikatar harkokin wajen Afghanistan wanda ya rasa ransa bayan da aka tada bam a motarsa sannan wasu 'yan sanda biyar su ma sun rasa rayukansu a wasu hare-hare biyu da aka kai daban-daban a landunan Herat da Baghdad. Wani rahoton sirri na Majalisar Dinkin Duniya ya nuna cewa Koriya ta Arewa ta yi amfani da hanyoyin yin kutse a rumbunan bayanai wajen satar ɗaruruwan miliyoyin daloli domin samun kuɗin kera makamin nukilinta, ciki har da shirin kera nukilinta mai nau'in ballistic, abin da ya kare dokar ƙasa da ƙasa. Rahoton wanda aka kwarmata ma kafafen yaɗa labarai a jiya Talata ya ce Koriya ta Arewa ta yi nasarar bunƙasa shirin makaman nukilinta da masu linzami a bara, duk da cewa an saka mata takunkumin ƙasa da ƙasa.
Yanzu kuma za mu shiga babin rahotanni. Majalisar Dokokin Najeriya ta dawo zama, inda a Majalisar Dattawa aka karanta wasiƙu daga Shugaba Buhari na neman tantance sabbin hafsoshin soja da sauransu. Wannan na faruwa ne a daidai lokacin da ake tsammanin majalisar za ta aiwatar da ayyuka da dama da suka faru lokacin da 'yan majalisar suka tafi hutu. Wakiliyarmu Madina Dauda ta zanta da Sanata Hassan Nasiha Gusau, wanda ya yi ƙarin bayani kan abubuwan da majalisar za ta gudanar.
Aikin majalisa yana tafiya a kan tsari. Mun dawo gajeren hutu, shugaban majalisa ya karanta mana saƙonni na shugaban ƙasa tun ba ga al'amarin shugabanni na tsarobar aka canza. Sannan na biyu, kafin mu tafi mun yi passing budget, domin shi budget yana da tsari, kuma sannan tun January muka tunanin za a fara shi, kuma muka gudanar, kuma aka aiwatar. Sannan al'amari na tsaro a ƙasar nan shine sha mu kowa kai a cikin wannan lokaci. Wannan yana cikin tsarin mu, da izinin Allah ta'ala za mu yi bills, kuma za mu yi motions a kan huskar tsaro. Wani irin mataki ne sabbin wa'annan shugabanni za su ɗauka? Wannan hasashen tsaron suna sa zo a gare gwamnati, kuma za mu tace su mu gani ko mu gane ƙwarewarsu da ƙoƙarinsu.
Ina ga batun jakadu waɗannan tsofaffin hafsoshi da aka ce za a kawo muku sunayensu?
An kawo mana sunayensu dukansu, irin General Borotai da dukkan sauran wa'anda zamantu tsofaffin hafsoshi ne. Shugaban ƙasa ya buƙace da cewa mu dibi lamarinsu domin su zama su ma jakadodi na Najeriya, domin su ma suna da ƙwarewa.
Yaushe za a yi duk waɗannan ayyukan?
Ai, dama da zarar an karanta abu, kwamitota da ke da haƙƙi su ake aika ma. Akwai kwamiti na defense, akwai kwamiti na security, foreign affairs, kwamitota kowane zai je ya ɗauki nashi wa nashi, kuma ya gayyato waɗannan mutane, domin ba abu ne na tsayawa. Waɗannan ɓangarora guda uku duka abu ne masu muhimmanci a Najeriya, kuma abu ne wanda ake jira. Bizin Allah ta'ala, uzurin da gaza za mu aikatar kuma mu maimaita shugaban ƙasa dukkan buƙatun da turo mana.
Sanata Hassan Nasiha Gusau kenan a zantawarsa da Madina Dauda. A Maiduguri, ƙungiyoyin kare muradin jama'a, jami'an tsaro da sauran masu ruwa da tsaki sun yi zama don tattaunawa kan lamuran tsaro. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
Wannan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya umarci mahalarta taron da suka fito daga jihohin Borno da Yobe da Adamawa da Taraba da Bauchi da kuma Gombe da su kokarin neman mafita don kawo ƙarshen wannan matsala na rashin tsaro da shi arewa maso gabacin Najeriya ke fama da shi. Professor Isa Martai Usaini dai shine shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin jihar Borno, kuma ya gogici gwamnatin jihar.
Yadda za a yi a samu zaman lafiya, ba abin da ya kai shi. Kuma shi gwamnan da kansa ma yana abubuwa da yawa, kamar yana so ya komar da mutanen da suke IDP din nan zuwa ƙauyukan su, su ga NGO ko gwamnatin arewa din wanda za su zo su taimake mutanen nan, da su mutane civil society din masu taimaka a samu zaman lafiya kafin a yi developing wannan state din nan. Ba zaman lafiya ba zai yi ba.
Ambassador Ahmed Shehu dai shine shugaban kungiyoyi masu zaman kansu na shirin arewa maso gabacin kasar.
Yawanci masu aikata wannan abun asha din na matasa ne, in har matasa suna da abin yi, kuma mutane suna da hanyar da za su zo su tattauna da mutanen da suka zaba, ba za a samu wannan matsalolin ba. Yanzu duk kyaunka in baka da wayan su abun da 'yan siyasa suke bukata, ko kuma baka cikin su, ba za ka iya zama a kai leadership ba.
Akwai wasu kididdiga da ka bayar cewa mutane 36,000 suka rasa rayukan su sakamakon wannan rikici. Kamar nan ku samu wannan gidan?
Muna aiki da jami'an tsaro da mu masu aiki a cikin jama'a da kuma Majalisar Dinkin Duniya. Shine aka tara tun da aka fara zuwa Boko Haram zuwa yanzu shine number mutanen da suka rasa rayukan su.
Kuma Hassan yayi dai shine mataimakin shugaban kungiyar 'yan jaridu Duration Arewa maso gabacin Najeriya, da kuma ya tattake tun daga jihar Gombe.
Wannan taro ne wanda muka zo mu tattauna, mu ga cewa wani irin gudunmawa za mu bayar. Na farko, muna kira ga gwamnati su mai da hankali a bangaren harkar wato ilimin 'ya'ya mata,
wato bincike ya nuna cewa yara da ba sa zuwa makaranta a Najeriya wato kusan miliyan 11 sama da kaso 70 ya fito daga yankin arewacin Najeriya ne sannan sama da kaso 55 ya fito daga yankin arewa maso gabashin Najeriya ne misali jihar Bauchi jihar Yobe da jihar Gombe da wasu jihohi suna daga cikin jihohi da suke fama da mutane da ba sa zuwa makaranta sannan akwai kalubale na rashin wato ingantaccen kiwon lafiya misali ciwon tamowa yana dakile kokolwa ko kuma basiran yara idan aka haifi yara har Allah ya sa su kai shekara 5 daga cewa kokolonsu zai zama cewa babu basira babu fasaha babu kuma tunani sai ga cewa waɗannan yara sun shiga kungiyoyi na ta'addanci ko kuma ɗan daba ko kuma wani abu makamancin haka shi sa muke ganin cewa dole sai an maida hankali a bangarori waɗannan guda uku da kuma kawar da talauci ga al'umma wannan yanki yana daga cikin yanki da ke fama da talauci sai mun maida hankali gwamnatinmu sun saka kudade masu dumbin yawa kuma an sake waɗannan kudade kuma an yi aiki da su shine zamu gudu tare mu tsira tare
Haruna Dauda Bihu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
kada dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja bana shekaru 31 kenan dalibai a jamhuriyar Niger kan shirya wasanni duk shekara da nuna juyayi ga kashe dalibai uku a yayin zanga-zangar neman inganta jami'o'in kasar yanzu dai an buƙaci daliban da su sauya salo daga irin wannan gangami na wasanni zuwa taron addu'o'i ga marigayan
ranar tara ga watan Fabrairu ta kowace shekara tun wannan lokaci dalibai kan gabatar da koke-kokensu gaban hukuma tare neman ta adalcin shari'ar kamuwa da hukumta waɗanda suka aikata wannan danya aikin Siraju Muhammad Sani memba ne na kwamitin gudanarwa na kungiyar dalibai ta ƙasa USN ta jamhuriyar Niger ya kare sukar da wasanni da suke shiryawa a wannan lokacin ke sha maimakon yan addu'o'i kawai
to duwa ga na irin wagga ta yau ta zagayo ta ga watan Fabrairu sitting ga muna meeting na mu hau mu ta zuwa ran fonde martes dan mu tuna musu addu'o'i kuma nuna alhininmu da abun da ya faru game da su
to me yasa wani lokaci kuke shirya musamman wasu wasanni
to wannan abuwa kuma ka sa an ka ce tuna da mutane wani suka rasu to kuma abu ya kasance gida bi bayan an tuna an nuna bi in ciki to ana dawowa kuma a jawo hankalin wannan daliban da su otherwise a ana zo a yi wasu wasanni saboda ni a dole mutane wannan abun a cikin kansu su gane awo yanzu kamar su yi su dora da inda wannan mutane shi yasa ga muna shiga wannan wasanni ba komai ba saboda fusulaje saboda in an gaje fusulaje kamar mu dan yi da wani dan bin ciki daga cikin zuciya
daya daga cikin daliban uku da suka mutu a wancan lokacin Aliyu na Hanci dan birnin Kwanni ne shi yasa jama'a a garin na birnin Kwanni a bana ke muhawarar cewa ya kamata dalibai su bar gudanar da wasanni a irin wannan lokacin amma su wa mamatan addu'a kamar yanda kanan mariga Aliyu na Hanci cewa da Ahmadu na Hanci ya bayyana mini
muna jin kamar mutuwar sabuwa ce ta zazawa mana rai kuma muna samun ejiyan a nan gida da scholar Elam suna zuwa ana addu'a muna jin dadin haka wanda ya kamata ne mun yi son addu'an nan dai a taro malumai su yi addu'a a roƙa musu aljanna Allah ya musu rahama ya kwantar da su cikin huta su samu rahama shi su samu aljanna haka muke wasa ya yi da wani manifestation kenan duka
haka ma daya daga cikin malama addini islama na garin birnin Kwanni Malam Ibrahim Balo Nishar ya ja hankalin daliban da su bar maganar wasanni a irin wannan lokaci
tana mamaci ba abin da yake bukata in ya mutu sai addu'a a wasanni wannan bai halitta ba ai Allah da kansa yace ban halarci sama da ƙasa ba dan wasanni ni Allah ban halarci wani abu saboda wasanni
Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
Masu sharhi sun alakanta kunci da jama'a ke shiga a wasu sassan Najeriya da rashin cika alƙawuran da 'yan siyasa ke ɗauka a lokacin yakin neman zaɓe. Wannan bai bambance 'yan siyasar a dukkan matakai ba. Daga Sokoto ga rahoton Muhammad Nasir.
Matsaloli kamar rashin amana wajen gudanar da ayyukan hukuma, cin hanci, taɓarɓarewar tarbiyya da matsalolin rashin tsaro na daga cikin abubuwan da ke dagula samar da ci gaba a ƙasar nan. Abubakar Muhammad Atiku Alan Kalgo a jihar Kebbi da Tijo ne a Najeriya.
Mutum guda bai iya tafiyar da ƙasar nan. Mu al'ummar ƙasar nan mun kalalace. Kowa munafici. Mu dawo mu jara kanmu mu daina son rai. Allah ya gafarta mu su Sardauna. Sardauna bai da kabilanci. Kowa a yi cincin ta abu Sardauna ya bashi matsayinsa. kai Kirista ne, pagan ne, inda ka cincinci matsayi a arewa. Ba a santa daban ba. Arewa dinan duk jiha guda ke da. Sardau na ke riko duk jihar nan.
Ita kanta matsalar rashin tsaro da aksari ake zargin Fulani a cewar sa sakaci ne aka yi, ba a kula da bukatun su ba har lamarin ya kai haka.
Fulanin nan ga Allah sun saki hanya. Ba su da addini kuma shaye-shaye ya shiga yaran Hillali fiye da yaran gari yau. An kasa bin hanyoyin da za a bi a samu yaran nan a zauna da su. Ba wai a tozarta kowa ba. Ya kamata mu hakan mu kiyamu lele. Tiban arewa ku hada kanku. Dubi shi mi an matsalar Hillalin. A hada da kungiyoyin addini, a hada da kungiyoyin mai ta Allah.
To kowace gudunmawa ya kamata su kan su Fulani su bayar wajen shawo kan matsalar da ake zargin su akai. Wannan ce tambara da niwa wani dattijo na kabilar Fulani kuma tsohon shugaban kungiyar mai ta Allah a babban birnin tarayya Abuja, Muhammadu Dodo Oroji.
To abinda ya kamata su kungiyoyin Fulani su nemi Fulanin nan da kuma mutanen gwamnati a zauna. Ba wani bahulata ne da ya sai inda ake sai da AK-47 makiyayi, amma an ce mai zanu wani ya zo ya samu ra'ayi ko ya zo bindiga ya bashi. Gwamnati ya kamata ta nemi duk waɗannan da suke sayan bindigogin nan su basu su halaka mutane.
Ci gaba da tabarbarewar lamarin tsaro ya kai ga malaman addini a Najeriya suna ganin mafita kawai ita ce jama'a su koma ga Allah. Dr. Jabir Sani mai hulla malami ne na addinin Musulunci.
Allah yana cewa walaqad akhadnahum bil azabi famastakanu li rabbihim wama yatadarrun. Mun rike su da azaba amma ba su sadu da ba su koma ma ubangijin su. Wannan yana cewa duk lokacin da Allah ya rike mutane da azaba yana son su sadu da ni, yana son su daina wani mugun aiki da suke ne su koma ma ubangijin su.
Shi ma Rabban Yakubu Dauda malami ne na mabiya addinin Kirista.
Ku shi gabanin mu tausaya al'ummar mu ta arewa, su tausaya ma ƴaƴan mu, su kuma tausaya mana. Mu koma ga Allah, su kuma su duba na waya da suka yi alƙawali, suka yi rantsuwa za su kula rayukan jama'a, dukiyoyin su sun ce za su kare. Mun sani Allah shi ke tsare kowa, amma su kamanta a nasu sashi.
Kila idan aka yi amfani da waɗannan shawarwarin a iya samun mafita ga waɗannan matsalolin da ke dagula lamura a Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Domin fare wada harjisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Don duba tarihin yadda yankin yake a dacan, mutum ya taso tun daga Sokoto ya shiga Borno ko daga Ilori ya isa Yola lami lafiya.
Allah ya kaddarce ni dan cewa ni Farao ne. Mun yi abubuwa na rashin arziki a ƙasar nan, daga baya ne Allah ya kawo shiriya. Ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi.
Shirin Arewa a yau zai rika zanta da jagororin Arewa, talakawa da kuma gwamnati. Shin za a iya samun bakin zarin gyara yankin? Ku kasance da ni Nasiru Adamu Hikaya. Don sauraron wannan sabon shirin ku kasance da muryar Amurka Majiya Kwakwara ta sayi har labaru.
Arewa zumun ta samu du sai nishadi sai sharhudiya.
Kada dai a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Yanzu kuma ga Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin yanayi da muhalli muna dauke da bayani a game da binciken hasashen yanayi a Nijar da kuma batun dawowar Amurka kan yarjejeniyoyin da aka cimma a Faransa wanda aka fi sani da Paris Agreement. Dangantakar da ke tsakanin yanayi da aikin noma tamkar dan juma ne da dan jumai, ta yadda ayyukan da yake shafar dayan a lokuta da dama. Cibiyar binciken tsirrai ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ta kaddamar da wani bincike domin samar da irin tsirran da za su iya jure yanayin ambaliyar ruwa da fari, kamar yadda shugaban cibiyar Farfesa Muhammad Isiyaku ya shaida mun.
Yanayin
ambaliya sannan masanan mu za su kalli halin da kowanne su ya shiga har mutum ma wanda zai iya jure wanzuwa a wannan karkashin yanayin ambaliya da wani yanayi ne wanda al'ada ga masara wani yanayi ne mai wahala a cikin irin nau'ukan da muka sani to amma shi bambancin halitta akan yi dangantakar lokaci zuwa lokaci ka samu wani abu da baka tsammani mataki na biyu da muke sa rai shine da zaran mun samu kanda nau'o'in da suke dauke da irin halin jurewar wannan ambaliyar tsawon lokacin da muke so su za mu sa su a cikin jerin auren mu da za mu yi na masara wanda za mu inganta waɗansu masara waɗanda ba su da wannan halayya ko mu kai lokacin da za mu ce wa jama'a ga wannan iri shi muka zabo wanda zai yi jure yanayi
in shekarun nan kuwa sauyin yanayi ya sa yanayin da aka saba da shi iyaye da kakanni ya sauya dalilin da ya sa muka yi wa shugaban ma'aikatar harsashen yanayi ta Nijar tuttuka challalawal gajiya tambaya a game da harsashen ma'aikatar ta bana ga kuma abin da ya sheda
lokacin sanyi dama in ya ku gurgudo mu shi ma alam mutane sun sani ya ne bana sanyi za a yi sosai ne ko kuma a don sanyi ba za a yi shi ba sosai sai yanzu harsashen da muka yi bana ya nuna cewa lalle ba za a yi wani sanyi ba sosai a wannan lokaci na wanda muke cikin shi a Nijar dai lokacin sanyi average li daga mid December ke fara sai kare February to duk December har zuwa mid January zahi ma akai sosai kamar yadda sashen namu ya nuna cewa bana sanyin zai zama wani guri madadaci wani goma zafi za a yi sosai haka nan ne ake kasance watan December da January gaba kuma ina ji cikin April zamu fara kuma sabon asashe inda zamana bana za ta kasance a ita ma tunda yana amfani sosai ga manoma da makiyaya wanda shine suka dogara
Dr. Yusuf Sali malami ne a tsangayar ilimin kasa wato geography a Jami'ar Kaduna bayan da na masa tambaya a game da muhimmancin matakin sabon shugaban Amurka Joe Biden ya dawo da Amurka cikin yarjejeniyar Paris Agreement sai ya amsa cewa
Amurka tana daga cikin manya-manyan kasashe na duniya wanda suke taimakawa wajen gurbata yanayi wato dawowarsu yana da fa'ida sosai saboda in har suka dawo Amurka jagora ce ga baki da ita a duniya za a samu raguwar gurbacewar yanayi saboda shi wannan yarjejeniya na Paris yana son manya-manyan kasashe na duniya wanda yake su ne suke da manyan kamfanoni su rage gudunmuwar da suke bayarwa wajen gurbatacewar yanayi mu nan Afirka wannan mataki da ya dauka zai taimaka mana sosai saboda wannan lafi saboda shi gurbacewa yanayi kuma an ce shi dumama yanayi yana da illoli da dama kuma yana neman tallafi sosai to tallafin da America za ta ba kungiyar duniya wanda za a yaki wannan gurbacewa yanayi shine zai taimaka da kuma yazo mana da hannu mu kanmu nan wuraren saboda daman mu yawanci abubuwan da muke amfani da su abubuwa ne wanda su ma kamfanonin mu suna jawowa amma Allah ya taimake mu muka samu muka amfana daga abin da America za ta saboda za ta ci gaba da bincike da kuma yakin gurbacewa yanayi to ana sayar insha Allah abubuwan da suka ci gaba da ganuwa kamar na shi clean fuel wanda ake cewa hydrogen yanda ake amfani da shi da kuma wanda za su yi amfani da shi da kuma yanda za a canza injina da muke amfani su saboda su koma su ringa amfani da mai wanda bai da gurbacewa ko kuma wanda zai taimaka wajen gurbacewa yanayi
to mi suraro anan za mu sallama a yau sai mu hadu a wani sabon shirin a makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya ba mu iko yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka sai bakin namu Professor Muhammad Isiyaku Dr. Kachala Lawal Gaske da Dr. Yusuf Sani sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa a wani lafiya ma assalamu Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru
bara sharhin jaridu namu na wannan mako ne da jaridar Dusahar ta da kasar Jamhuriyar Kamaru an da zuwa don mana cewa wajen kasar ta Kamaru za ta dauki malaman makarantu sama da 3000 aiki a fadin kasar baki daya sai dai kashi 50 daga cikin malaman da sun tone daga arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru jaridar Emergence kuma ta ce bangaren ilimin kasar Jamhuriyar Kamaru yanzu dai sun samu masu saka hannun jari a wannan bangaren sama da kamfanoni 175 jaridar economy kuma da kasar Kamaru ta gwamana cewar yanzu dai kasar Kamaru ta sake sabunta alakata da kasashen Turai wajen ganin cewa sun tallafa wa matasan kasar Kamaru wajen basu ayyukan yi. Jaridar Lesuwa kuma ta ce mutum 1200 ne dai a yanzu haka suka amfana daga tallafin na shugaban kasar Kamaru na kayayyakin masarufi musamman ma a jihohin ƴan Aware waɗanda suke na ballewa daga fadin kasar ta Kamaru. Sai kuma jaridar Integration ta ce kuɗaɗen sefa waɗanda ake amfani da su a kasashen nahiyar Afirka amma waɗanda kasar Faransa ta yi musu mulkin mulku wa'adin su yana neman kawo jiki. Yanzu kasar Kamaru tana ta tunani ta Allah za ta yi ta jiro kuɗin ta na ƙashin kanta. Jaridar Le Messager kuma ta gulmata mana cewar tsohon ministan tsaro na kasar Jamhuriyar Kamaru Edgar Alain Mbengo wanda yake garama a gidan yari yau sama da shekaru 5 a yanzu haka dai yana neman shugaba biya ya masa afuwan domin ya fito daga wannan hukumar da yake ciki. Jaridar Independent kuma ta ce tsohon kaftin din kasar Jamhuriyar Kamaru Samuel Eto'o yanzu dai yana mafarkin cewar ya zanto kamar tsohon takwarasa shugaban kasar Liberia George Weah wargila shi ma ya zanto shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala shin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Le Financier de Afrique anda ita kuma ta ce yanzu dai kasar Kamaru da takwarata kasar Guinea Equatorial sun sake kulla waɗansu halakarsu domin ci gaba da farfaɗo da tattalin arzikin kasashen nasu. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Lokaci yayi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Kana nuna damuwa matuƙa da matakin da mahukuntar Rasha suka ɗauka nazartar da hukuncin ɗauri kan jagoran ƴan adawa Alexei Navalny na tsawon shekaru 2 da wata 8 a gidan kasu, wanda hakan ya maye gurbin dakataccen hukunci da hukuncin ɗauri a gidan yari. Kamar kowane ɗan ƙasar Rasha, Mr. Navalny na da ƴanci kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanadar, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a cikin wata sanarwa. Dole Rasha ta mutunta ƴanci da karrama mutuncin bil'adama da amincewa da ƴancin faɗan albarkacin baki na ƙasa da ƙasa kana da damar yin taro cikin lumana. A lokacin sauraron ƙarar kamun yanke hukunci, Mr. Navalny ya ce a yayin da hukumomi ke iya kulle shi, to su sani ba za su iya kulle dubun dubatan ƴan ƙasar Rasha ba. Mutane za su daɗa fahimtar haka, kuma lokacin da za su fahimci hakan yana nan tafe. Duk ƙarshen alewa dai ƙasa za ta koma, don kuwa ba za a iya rufe ɗaukacin mutanen ƙasar ba. Ɗaruruwan ‘yan ƙasar Rasha a garuruwa da biranen ƙasar sama da 120 ne ke fitowa kan titina fiye da mako 2 suna zanga-zangar lumana akan rashin amincewarsu da kama Alexei Navalny da neman a sake shi. Sakatare Blank ya ƙara da cewar gwamnatin Rasha ta gaggauta sakin Navalny ba tare da wani sharaɗi ba, tare da ɗaruruwan ‘yan ƙasar da aka kama su ba bisa ƙa'ida ba a makonnin nan, saboda kawai sun yi amfani da damar da suke da ita, ciki har da damar faɗar albarkacin bakinsu da taro cikin lumana. Matsayin kotun kare haƙƙin bil'adama ta ƙasashen Turai shi ne hukuncin da aka yanke wa Navalny a 2014, wanda da shi aka kafa hujja yin wannan hukuncin ya saba wa doka kuma bi ta da kullin siyasa ne. Matakin da ake ɗauka yanzu kan Navalny, wanda aka fara da kama shi a ranar 17 ga watan Janairu, duk ci gaba ne kawai da take haƙƙin shi na bil'adama da tabbatar da an karya shi a siyasance kamar yadda kotun Turai ta shaida a baya. Duk da cewar muna aiki tare da Rasha don cimma wasu manufofin Amurka, a cewar Sakatare Blank, za mu ci gaba da bibiya tare da ƙawayenmu don tabbatar da mun ɗau mataki kan Rasha saboda ƙin mutunta ‘yancin ‘yan ƙasarta. Sharhin muryar Amurka kenan na yau, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shiri na musamman a madadin muryar Amurka. Ni Hawwa Umar da na gabatar da shirin nake cewa mu zama lafiya, wassalamu alaikum.